السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعى مكاسابا أتي قبل كراتم من التفسير أولنا مصلاتين جمعة نعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو قوم شابيو قوات رملانا هجرة من ذن الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1447, wanda ya zama daidai da 1 ga watan Maris, watan Maris ko miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam, idan lissafin ya tabbata tana da shekara 2026. A yau, insha Allah ta'ala, za mu shiga sabuwar sura, suran da ake kiranta Suratul Mulk. Wannan sura wato ita ce suran da take kan izo hudu daga ƙasa kenan, idan an ɗauko lissafi. Kuma sura ce wanda take da muhimmanci, domin ya kamata a ce ko da mutum bai haddace Qur'ani ba, a ce ya haddace wannan sura. Saboda ana karanta suran da daddare yayin da aka kwanta, yayin da za a kwanta bacci. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi ya tabbatar da cewa wannan sura duk wanda ya haddace ta, ko wannan sura mai ayoyi guda 30, shafa'at li sahibiha ghufira lahu tabarakallazi biyadihi almulku. Bima'ana wannan sura mai ayoyi 30 katal ta yi ceto wa ma'abucinta, Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa. Ita ce tabarakallazi biyadihi almulku. Yasa duk wanda ya haddace suran, kamar yadda malamai suke bayani, haddacewa ko yawan karantawa, domin duk wanda yake yawan karantawa to za a kira shi shi ma wato sahibu suratul mulk. Amma wanda ya haddace zai karanta ta ko da yaushe, to an fi kyautata zaton mutum ya yi ƙoƙari ya haddace. Idan ya haddace to za ta yi masa ceto ranar takin alkiyama. Abinda ake magana da ceton mutum shi ne mutumin da ya je lahira da waɗansu ƙaruma-ruma, ya tafi da waɗansu laifuffuka waɗanda ba su taka kara sun karya ba, ko laifuffukan da babu haƙƙoƙin waɗansu a ciki. Idan haƙƙin Allah ne shi kaɗansa, Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa. Saboda haka suran tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Sannan kuma wannan sura makiyya a Makka aka saukar da ita. Daga nan za mu fahimci cewa suran tana karantar da mu tauhidi, tana karantar da mu aqida, kalaita Allah subhanahu wa ta'ala a karkashin tauhidin uluhiyya da rububiyya da tauhidin al-asma wa sifat, wato Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa. Allah shine ubangijin kowa da komai, sannan kuma Allah ta'ala yana da sifofin da babu wanda ko ba waɗanda suke da sifofi irin wannan. Kuma lalle wannan sura tana karantar da mu tabbacin annabci da manzancin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran annabawa da manzanni. Sannan kuma har ila yau suran tana karantar da mu cewa akwai tashin alkiyama, akwai hisabi. Hisabin nan Allah tabaraka wa ta'ala zai yi hisabi wa mutane gwargwadon ayyukansu ne. Wani saboda ayyukansu suna da kyau za a bashi gidan aljanna, wani saboda ayyukansu ba su da kyau za a sanya shi a gidan wuta. Kuma kowa ya sani mala'ikun Allah su ne masu gadin wuta, kamar yadda muka karanta a can baya. Kuma wannan sura tana tabbatar mana da cewa lalle hakika abinda ke cikin littafan Allah gaskiya ne, abinda ke cikin littafan Allah gaskiya ne, saboda Allah yana da ikon yayi kowane irin abu. To ya saukar da littafai daga ciki akwai wannan littafi da muke karantawa shine Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala ya ce bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
Ubangiji ta'ala ya ce tabarakallazi, tsarki ya tabbata, ga allazi biyadihil mulku, wanda mulki yake hannunsa. Tsarki ya tabbata ga wanda mulki yake hannunsa shine Allah. Malamai sun tafassara dangane da wannan mulki, wadan suka ce mulkin duniya, saboda abinda muke gani kenan zahiri tunda ba ta fi lahira ba. Walan suka ce mulkin lahira, ranan da Allah ta'ala zai ce limanil mulkul yau, mulki yana gawaye a yau, da kansa zai ce lillahil wahidil qahhar, lalle mulki yana ga Allah wanda yake shi kadai kuma Allah mai rinjaye. Walansu malamai sun fassara da cewa mulkin nan ana nufin na duniya da lahira gaba daya, sai dai kaman akwai majazi a nan, domin an ce tabarakallazi fi yadihil mulk, wato tsarki ya tabbata ko girma ta tabbata ga wanda mulki yake ga hannunsa shine Allah. Ko da yake wannan yayi kama da Hausa, za a ce wane ya rike madafun iko, wane yana da mulki a hannunsa, wane wato iko ko kuma mulki ya kwace a hannunta, duk ana fadin haka. Kuma duk Bahaushe idan aka fada masa wannan magana zai fahimta, sai dai kawai in an samu wani bakar kare ko kuma a ce wani wani balinge, tunda ba Hausawa bane yan kame-kame, shine wanda yake kawai ba zai fahimta ba. Akwai waɗansu kalmomin da ake fadin su da Hausa, amma saboda mutane ba Hausan suke ji ba, wato ba su cika ganewa ba, sai su ga kaman an kawo kalman baibai ko an kawo kalman wato ba ta dace ba, ko kuma kalman ta yi girma. Alhalin ka bincika za ka samu suna da asalin yarensu Hausan, kowa ya suka yi ba su yi Hausa ba. Saboda haka wajen fassara wannan aya babu matsala ga ainihin wanda yake jin Hausa. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, tsarki ya tabbata ga wanda mulkin komai da kowa yake da hannunta. Idan ka fassara haka ya fi sauki. Sawa'un duniya ne ko lahira ko dukansu gaba daya. Tunda kowa ya sani Allah shine mai iko. Allah shi yake bayarwa, shi yake hanawa, Allah shi yake rayarwa, shi yake kakewa, kamar yadda zai ambata mana wani bangare daga cikin mulkinsa da ainihin ikonsa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lalle Allah ta'ala mai iko ne bisa dukkan komai. Yumajjidu ta'ala nafsa. Ubangiji ta'ala yana girmama kansa al-karima mai daraja litta'limi wal irshad domin a karantar da mu a fadakar da mu. Wa yukbiru annahu subhanahu al-mutasarrifu fi jami'il makhluqat. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani shine mai sarrafawa a cikin dukkan halittu kaka gaba ɗaya bi ma'aika. Abinda Allah ya ga dama. Wa annahu tam al-qudra ala kulli al-ashya. Allah shi yake da iko, yake da cikakken iko akan kowane irin abu. La yu'jizuhu shay, ba abin da yake gagaran Allah. Bali huwa yatasarrafu fi mulkihi kayfa yuri. Allah ta'ala yana yi a cikin mulkinsa abin da yake nufi. Idan ya ga dama, wani ya samu mulki. Idan ya ga dama, ya kashe wani. Idan ya ga dama, ya raya wani. Idan ya ga dama, ya azurta wani. Idan ya ga dama, ya tsiyata wani. Idan ya ga dama, ya halitti wani. In bai ga dama ba, ba zai halitta ba. Saboda haka, yasa anan yace min izabin wa izlalin. Ko Allah ya ɗaukaka ko ya kaskantar. Wa raf'in wa wad'in. Ko Allah ya ɗaga ko ya sunkuyar. Wa in'amin wa intiqamin. Ko Allah ya bada ni'ima ko kuma ya turo wahala ko azaba. Wa ifa'in wa man'in. Ko Allah ya bayar ko kuma ya hana. La mu'aqqiba li hukmihi. Kamar yadda aya ta ambata. Ba wanda ya isa ya bibiya Allah ya ce me yasa aka yi haka. Saboda haka shi yasa Allah ta'ala shi yake raba arzikinsa a duniya yadda ya ga dama. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Saboda haka in Allah ya yi hukunci, wato Allah ya haqqimu la mu'aqqiba li hukmi, ba wanda ya isa ya bibiyi hukuncin Allah ce bai yi ba. Yasa ko a gidanka ne abinda Allah ya hukunta shi kenan. Matarka tana da ciki, kana son ta haifi ɗa namiji, sai ta haifi ɗa mace. Matarka tana da ciki, kana son ta haifi ɗa mace, saboda kana da mazan da yawa, sai ta haifi ɗa namiji a sake ƙara maka. Matarka tana da ciki, kana Allah Allah ta haihu, to sai ta yi ɓari, ba za ta haife shi ba. Matarka tana da ciki, kana tsammanin haihuwarta, sai Allah ya kashe ka, ya ɗauki ranka, ba za ka ga abin da za a haifa ba. Ga sunan abubuwa da yawa wanda a cikin gidanka baka isa ka tankwasa ko kuma a ce ka magance ba ko kuma ka jawo ba, saboda ya fi ƙarfinka. Abinda Allah ta'ala ya baka dama shi ne kawai aka ɗora maka. Kamar yadda muka karanta maganar tarbiyya, tarbiyya wannan kana da iko, amma lokaci tarbiyyar ma yana iya fin ƙarfinka. Yaro za ka yi ta tankwasa ki ya ƙi tankwasuwa, za ka saita ki ya ƙi saituwa, za ka tarbiyyantar da shi, amma kuma na waje kuma suna lalata ki. Ku ba da alarin mashayi, a shayi za ku ba shi. Kuma ni da ina so ka karanta aya don ni ma in ɗan sarara. Bismillah, karanta mana sake mai shawa.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لله تركي أكبت الله wanda mulki na komai da kowa yake hannunka, kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai. Wala yus'alu amma yaf'al, ba a tambayan wato Allah abinda ya aikata li hikmatihi saboda Allah mai tsananin hikima ne wa adlihi kuma Allah adili ne wa itlaqi sulfani kuma ikon Allah a saike yake bi ma'ana Allah yana da full power na aikata duk abinda ya ga dama wa kalimatu tabaraka kun ga wannan kalman tabaraka bi ma'ana ta'ala wa ta'azama Allah ta'ala ya daukaka wa hiya tadullu ala ghayatil kamal wa muntaha at-ta'zimi wal ijlal kalma ce wanda take gwada wato matukarin girmamawa da kuma daukaka na Allah subhanahu wa ta'ala waliza la yajuzu istimaluha fi haqqi ghayrillahi ta'ala yasa babu wani wanda za a zo a ce masa tabaraka sai dai cikin qur'ani ko da wani da zai zo a yi masa wani abu sai ya ce tabaraka ai ba daidai bane zaka ji wani tsohon garje nan masa ba sai ya ce tabaraka wai Allah ya sanya albarka ai tabaraka ba haka bane tabaraka ta azama Allah kamar yadda ya zo a duk wuraren da suka zo a cikin alkur'ani in kana son ka sanya albarka a cikin abu sai ka ce me sai ka ce mubarak ko barakallahu fi barakallahu Allah ya sanya albarka ko mubarak Allah ya sanya albarka mubarakun alai Allah ya sanya albarka mubarak din wannan mubarak din anguwanku wannan kalma ita ake amfani da ita don abinda ake nufi da mubarakun shine abinda aka sanya masa albarka wallan suna ce mabaro idan an ce mabaro suka ce laraba suna yawan fadi amma a nahwu an ce wato grammatically akwai gyara ba daidai bane ba za a ce mabaruk ba in ka ce mabaruk to ana nufin kaman wanda yake baraka wanda ya gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana raƙumi idan yana tsaye zai gurfana ya yake yi yana da kafafuwan gaba da na baya amma idan zai gurfana ya yake yi kafafuwan gaba yake lankwasawa ko na baya na baya duk wanda yake na gaba to bai san yadda raƙumi yake gurfana ba shi yasa ai aka ce wajen sujada akwai fahimta na malamai kashi biyu saboda ɗan adam yana da hannaye yana da kafafuwa kamar dabbobi masu kafafuwa guda hudu to idan ka je sujada hannayenka ne zaka fara gabatarwa ko gwiwoyinka hannaye ne ko gwiwoyi akwai malaman da suka ce hannaye za a fara gabatarwa kamar yadda mafi yawa muke yi idan mu je sujada hannayenmu muke dafawa wasu malamai kuma sun ce gwiwoyi ne ake fara kaiwa shi yasa za a ga waɗansu sun gurfana da ainihin gwiwoyinsu sai aka ce to ai akwai hadisin da annabi ya ce kada ka gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana sai suka ce abin da ake nufi shine in ka je gurfana kada ka yi gororo bi ma'ana ka gurfana ba tare da ƙara ba ina fata an gane saboda wani lokaci idan mutum bai kiyaye ba wajen gurfanan sai ya je da ƙarfi dalilin da ya sa wanda ya tsufa ko retire wanda ya retire ba zai iya irin wannan gurfana ba don dole ya je da ƙarfi ba zai iya zuwa a hankali ba saboda jiki ya yi laushi ya sa sai ya dafa da hannayensa ya fi masa sauƙi to abinda ake nufi da gurfanan irin na raƙumi shine kada ya ƙara to amma mumurin jayar da gabatar da hannaye a kan gwiwoyi to don haka idan za a sanya albarka wa mutum a kan abu shikenan sai a ce masa wato mubarakun ko barakallahu fi Allah ya sanya albarka a cikinka amma mabruk aka ce wannan akwai gyara a ciki don za ka ji wani ana ce alku mabruk ina ganin wani lokaci a facebook ma ko a whatsapp yadda ake rubutawa mabruk wawun ɗin sai an rubuta shi ya kai guda goma domin a ja shi wato an gurfanar da kai an ja ka kenan a kafa to ya kamata a yi ƙoƙari a kiyaye amma kalman tabaraka kalma ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wato malamai suka fassara a dukkan cikin ƙur'ani gaba ɗaya sannan tadullu al-aya ala umurin salasa wannan aya da muka karanta ta farko tana gwada mana abubuwa guda uku manya abu na farko annallaha ta'ala cewa Allah maɗaukaki ta azama an kulli ma siwahu min al-makhluqat. Allah tabaraka ta'ala ya girmama ya daukaka wato gabarin kowace irin halitta banda ma halittun da kafirai suke jinginawa zuwa gare ki kamar yadda Allah ta'ala yake ta'ala Allahu amma yushrikun ta'ala Allahu Allah ya daukaka gabarin abinda mushrikai suke jinginawa zuwa gare ki ba dai suke ba shine walam yaqul lahu kufuwan ahadu walam yaqul lahu kufuwan kufuwan ahadu babu wanda ya kasance irin Allah ko kinin Allah subhanahu wataala saboda haka wannan aya tana karantar da mu ainihin babban tauhidi Allah baya da misali laysa kamithlihi shay'un Allah baya da misali shine yayi kowace irin halitta to ba halittar da take kama da Allah sannan kuma wa annahu al-malikul mutasarrifu fi samawati wal ardi fi dunya wal akhirah sannan kuma Allah shine mai mulki shine mai sarrafawa a cikin samai da kasai a duniya da lahira duka ba wani wanda yake da iko sama da Allah subhanahu wataala ko yanzu America ya abubuwan da take yi a duniya wato tana yi ne bisa hukuncin Allah iyakaci sai dai su yi a duniya su zalunci mutanen duniya su zalunci waɗanda za su zalunta a bayan kafa amma su ce za su yi sama ba su yi sama sai dai kawai a harba tauraruwa ta je inda za ta je domin a yi nazari a nemi ilimi akan waɗansu abubuwa amma banda can ƙwaloluwan sama yanzu kan Allah tabaraka wata'ala ya ba su dama ai kaman shugaban ƙasa ne a ƙasansa abinda ya ga dama zai yi abinda ya ga dama zai yi saboda haka ba abin mamaki bane domin kun ga duka gwamnoni sun kama hanya guda daya a iko ne na shugaban ƙasa haka Allah ya ba shi wata rana za a wayi gari a zo a samu babu shugaban ƙasan kuma duk gwamnonin sun watse wannan hannunka mai sanda ne da wannan shine iko na ƙwariya ƙwariyan ikon da mutum zai samu ko a gari wani lokaci za ga an bada kantoma ko an bada wani sarkin gari eh ta yanka filaye yana kwace filaye yadda ya ga dama yana yin abin da ya ga dama to wallahi wata rana idan Allah ya kwace daga hannunsa sai kaga ya zama abin tausayi yanzu shugaban nan kasashe nawa ne Allah ta'ala ya yi su a can baya tunda aka kafa duniya sarakuna nawa ne manya-manya masu iko waɗanda Allah ya yi su a can baya a yanzu ina suke shugabanni ƙanana-ƙanana guda nawa ne waɗanda Allah ta'ala ya yi su a can baya ka ɗauki ko ƙaramar hukumar Bauchi shugabannin da suka yi ƙaramar hukumar Bauchi sun kai nawa mai yiwa kai ɗan ƙaramar hukumar ba za ka iya tunawa ba to ko yanzu aka tambaye ka sarakunan Bauchi na nawa ne yanzu sai ka tsaya kana tunani to ina na baya suke garkala sun riga sun shuɗe gaba ɗaya to amma Allah ta'ala da ya yi duniya ya yi sama ya yi ƙasa yana nan Allah ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shine cikin shine waje shine sama shine ƙasa shine ta ko ina Allah subhanahu wata'ala yana nan daran dakan الرحمن على الأرش استوى وهو فوق أرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بإلمه سبوداكا ولن ينا تبتر منا دعينهم توحيدي سواجن كالأيتا الله سبحانه وتعالى مي إيكو مي ملكي أسمي دا كسي دا دنيا دا لاهرة أما دنيا منا غنيا فوالن سيان كنانا قوحي wanda idan suka samu dama za su yi abinda suka ga dama amma kuma wannan ba zai canza mana ra'ayi akan cewa Allah fa mai cikakken iko ne Allah shi ya kawo su ya tafiyar da na bayan su kuma shi zai tafiyar da su ya sake kawo waɗansu kafin a yi tashin duniya wannan shine tsari amma in an je lahira fa maliki yawmiddin maliki yawmiddin ma mallaki ranan sakamako yasa waɗansu masu fassara suke cewa maliki yawmiddin a cikin lugar larabci a fi ƙarfi akan maliki yawmiddin don maliki an ɗauki alif ɗin wanda ka yi aka kyale ka sai ka ce ya kamata a sa alif din dun ya fi karfi, to wanda aka dauke alif din ya fi karfi, Allah shine mai mallakar ranan takin alkiyama. Malamai suka ce da aka ambace wato lahira ba wai an gwada cewa Allah baya mallakan duniya bane, a'a, tunda duk gadaran ka yanzu baka yi suka ce ka mallaki duniya gaba ɗaya ba, ina iyakaci gidanka ne ko anguwanka ko karamar hukumarka ko jiharka ko ƙasarka, yanzu a ce akwai wanda ya mallaki African continent bai isa ba, wanda zai ce ya mallaki Europe duka bai isa ba, ko Asian countries bai isa ba, yana iyakan inda yake, sai dai kawai zai iya kai farmaki wani waje kuma ya kwana lafiya kafin Allah ya turo mala'iku su kawo masa farmaki shi ma. Saboda haka wannan aya tabarakallazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, tana tabbatar mana da Allah mai mulki ne, mai sarrafawa cikin sammai da ƙasai a duniya da lahira. Wa huwa sahibul qudrati tamma, Allah mai cikakken iko ne, wa sultanil mutlaq, kuma Allah yana da fawa cikakke ala kulli shay. Yasa aka ce in zaka roki Allah kar ka yadda ka raina addu'an da zaka yi. Mafiya yawa waɗansu mutane ba sa samun biyan bukata ne, saboda suna girmama abinda suke roƙa, suna ganin kamar ba zai yiwu ba. Kana zaune baka da naira 100,000, kwanakin baya mun buga misali, baka da naira 100,000 kana da hidimomi da yawa, idan ka zo roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai ka roƙe shi 100 ko miliyan 1, ka roƙi Allah miliyan 100. Ka ɗebo da faɗi a wajenka ne yake da faɗi, a wajen Allah tsokakke ne, saboda Allah mai yawan kyauta ne dare da rana 24 hours. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'ni fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, kowa yana roƙon Allah amma roƙon wani baya ture da wani. Saboda haka in zaka roƙi Allah roƙe shi da faɗi, ya kai bacalo, idan za ka roƙi mata guda ɗaya ka roƙi guda huɗu rub lokacin guda, sai Allah ya baka huɗu lokacin guda, amma ka tsaya a guda ɗaya aba modifo ai bai kamata ka tsaya a guda ɗaya ba, ka rufe ƙofa ka ka gaba ɗaya, to sai ka ga Allah ya baka ya sake baka koye ta ƙara maka albarka akan ainihin albarka. Domin mazahir kudratihi, yana daga cikin abubuwa na ikon Allah a bayyane, wa ilmihi da ilminsa, qauluhu subhana, Ubangiji ta'ala ya ce allazi khalaqal mauta,
allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur.
Na'am,
allazi khalaqa sab'a samawatin sibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut.
To kun ga waɗannan ayoyi guda biyu ƙarin bayani ne akan aya ta farko, ku duba ku gani tabarakallazi, idan ka ware tabara da allazi ka raba su, in ka yi shiru ba karanta tabara ba, wato tabaraka, sai ka ce allazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, to duk wanda ya ji ya san kaddara, abinda za a kaddara shi ne Allah. Sun ai tabaraka, ai tabarakallah, tanazzaha Allah, ta'azama Allah, ta'ala Allah, allazi, allazi dinnan wannan wato takan zo ne ta sadadda ainihin jumla da jumla, kamar ƙarin bayani ne. Shi ya sa a nan a farkon aya ta zo a ciki a ɓoye, in ba ka lura ba za ka gane ta ba. Tabarakallazi, wato allazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kaga allazi, allazi guda uku da jumloli a bayan ku, domin ai maka karin bayani wane ne Allah subhanahu wata'ala don karka bauta wa Allah da jahilci. Domin ya bayanin na farko alladhi bi yadihi al-mulk, wanda mulki yake hannunta na duniya da lahira da sama da ƙasa, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma yana da iko bisa dukkan komai. Wa kenan shine Allah alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, Allah shine halicci mutuwa da rayuwa. Wa kenan shine Allah alladhi wanda khalaqa al-mauta wal hayata, wannan karin bayani ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur, kuma Allah ta'ala shine mabuwaye mai yawan gafara. Duk wannan bayani ne na Allah. Daman alladhi karin bayani ne, huwa shi ma karin bayani ne, tunda alladhi ismul mausul ne, huwa damiri ne, daman bambancin su kenan. Amma ismul mausul in alladhi yana wakiltan damiri ne lizakar, wato lilmuzakkar, damiri ne na ainihin namiji, tunda allati kaga mace kenan. Alladhina mun karanta a can baya, daraballahu masalan lilladhina wa daraballahu masalan lilladhina, anan kuma sai aka samu alladhi kaga singular na ainihin namiji, allati singular na ainihin mace. To kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine ya tabbatar ma kansa wannan alladhin da muke karanta bi yadihi al-mulku wa huwa ta'anna kidin na ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa kagani al-azizul ghafur. Sai ya sake ce shi din nan al-azizu mabuwayi ne al-ghafur, mai yawan gafara. A gaba sai yace alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, wanda ya halitta samma ko dabaki dabaki guda bakwai. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawur. To sai aka shiga wata magana, farji'il basara hal tara min futur thumma al-fi'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar khafi'an wa huwa hasir. To sai aka ƙara mana bayani akan waɗansu wato madafu ne ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ya koyan uwa aya ta biyu, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa. Liyabluwakum, domin ya jarabe ku ayyukum, wane ne a cikin ku ahsanu amala, zai fi kyautata aiki. Wane ne zai fi kyautata aiki? Kusan ba don mutuwa ba, ba don akwai mutuwa ba, wallahi da duniya akwai tsiya. Amma saboda mutuwa shi yasa waɗansu suke kaka banzan. To ko ba ma mutuwa ba akwai tsufa, akwai tsufa. Kuma shugabanci ma idan da babu tainuwa a cikin shugabanci, wallahi da talakawa sun shiga uku. To sai ya kasance akwai tainuwa. Su kuma wanda ba su da tainuwa, su kuma ba su da iko, ko ba haka Allah ya rabansa ba? Saboda haka duk wanda ya samu dama ya ce bari ya abin da ya ga dama, ba zai tuna hisabin Allah ba, to wata rana zai sha mamaki. Ko Allah ya kwace daman, ko Allah ya kwace rayuwan, kaga wanda ya tafi lahira to ya riga ya kai kansa wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ko ya kai kansa wa mala'iku, duk wanda ya tafi lahira. To shi yasa yake alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, Allah shine wanda ya halitti ainihin mutuwa da rayuwa. Liyabluwakum, domin ya jarabe ku, domin ya yi muku jarabawa. Ayyukum ahsanu amala, wane ne a cikin ku zai kyautata aiki? To mafiya yawa muna kyautata aiki saboda lahira ne, inda babu lahira to da tsayen da za mu yi da sai kowa ya sha mamaki. To amma saboda mutuwa ana taka zambam. Kuma wa huwa al-azizu, Allah shine mabuwayi ba wanda ya sai gagare shi. Al-ghafur, Allah mai yawan gafara. Shi yasa malamai suka ce a ƙarshen wannan aya akwai haɗin da aka yi, hadin nan yana da mamaki. An ce wa huwa al-azizu, Allah shine mabuwayi domin ka tsorata, ba wanda ya sai gagari Allah. A gaba kuma sai aka ce al-ghafur, Allah mai yawan gafara. Wato ko kai tsiya a samartakanka, ba yanzu ka zama kurijo ba, ka fara kama hanya kafin ka yi aure ba irin tsiyan da baka yi ba, amma yanzu ka yi aure ka fara shiga taitayinka da kai nake yi. To Allah mai yawan gafara ne. Inda mutum ya cika sharuɗɗan da makaranta a can baya na ka'idodin tuba, to Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne. To shi yasa malamai suka ce, to wanne za mu rike? Idan ka tsaya a al-azir, to fa a tsorace kake. Idan kuma ka zo ka makalewa al-ghafur, to wannan fa wato za ka yi ta sakaci. Kwarai da gaske, tunda Allah mai yawan gafara ne, za ka yi ta yin sakaci. To da wannan ne malaman aƙida suke cewa ka tsaya bainal khawfi war raja'a, kana cike da tsoron Allah, kana cike da tsoron azaban Allah, sannan kuma kana cike da kwaɗayi a wajen Allah baka ɗaya bai tsammani ba. Tunda ga wanda ya kashe rayuka guda ɗari Allah ya gafarta masa. Wasu malamai suka ce duk da yake akwai haƙƙoƙin mutane ɗari ɗin nan, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa. Wannan tabbas annabi ya ba da labari a cikin hadisi. Tunda annabi ya ba da labari cikin hadisi suka ce to abin ya shafi wannan shi kadai akwai haƙƙoƙin mutane, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa. To yaya aka gafarta masa? Aka ce haka annabi ya faɗa. In kana son ka yi tambaya ko kana neman ƙarin bayani, ka bari sai ka je lahira. Amma dai abinda ka'ida ta yi bayani, tunda ware da mana bayanin wannan fiman kana ƙablakun cikin al'ummomin da suka zo kafin ko ku zo. To sai kuma aka ce mu idan akwai haƙƙoƙin mutane, annabin da kansa ya ce in akwai haƙƙoƙi ka yi ƙoƙari ka yi fetale, kada ka kuskura ka tafi lahira da haƙƙin wani, don idan bai yafe maka ba sai an yi hisabi a tsakanin ku. Kuma ba kasafai mutane suke yafewa ba idan an je lahira. To a nan duniyan ma idan ka samu mutum ya zo har makoshinsa, to ba zai taɓa yafe maka ba. Ya za ka ce ka lallaɓe shi kamar yadda muka yi bayani a baya. Amma lalle Allah mabuwayi ne, wallahi ba mai girman kai ko ba matsiyacin da zai kwace ma Allah. Sannan kuma Allah mai yawan gafara ne, duk yawan laifuffukanka ka tuba ka nemi gafaran Allah, Allah zai yafe maka. Shine wa huwal azizul ghafur. Anan malamai masu fasara suka ce innahu ta'ala, lalle Allah madaukaki mujidul mauta wal hayata, ya samar mana da mutuwa da rayuwa. Wa muqaddirihima min al-azal, wa kuma huwa muqaddiruhuma min al-azal, Allah shine ya kaddara ainihin wato mutuwa da rayuwa tun fil azal. Wa huwa alladhi ja'alahum uqala, kuma Allah ya sanya su mutane masu hankali da ya turiqu ma'ani taklif wa yaqumu bi, ko kuma mutuwa da rayuwa din sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu kaman masu hankali. Tunda an ce idan aka gama hisabi ranar takin alkiyama, an gama shiga aljanna, waɗanda za su shiga wuta sun gama shiga, to za a zo da mutuwa. Kun ga wannan ya gwada mutuwa halitta ce ta musamman. Za a zo da ita za a ce ya ku ‘yan aljanna ga mutuwa, sai kowa ya juya ya ce ashe mutuwa kenan? Ya ku ‘yan wuta ga mutuwa, suma ‘yan wuta su ce mutuwa kenan? Sai ya ce to wannan mutuwan ita ma za a kashe ta. Idan aka kashe ta sai ya ce ya ku ‘yan aljanna madawwama ne cikinta babu maganan fita don babu mutuwa. Kuma ‘yan wuta za ku dawwama a ciki don babu mutuwa, ga ki an yanka ta za ku dawwama a ciki har abada. A lokacin aka ce ‘yan wuta za su shiga cikin baƙin ciki na takin hankali tun da babu mutuwa. Amma yanzu in kana cikin tsananin ciwo, wani lokaci ko ma naka yana cikin tsananin ciwo, idan ka je ka gan shi in ka fito waje, in aka tambaye ka ya wane da jiki, za ka ce kai wani kam ni na gada ya mutu ma da ya fi masa saboda wani za a samu bai san ina yake ba bai san me yake yi ba wa huwa kallun ala maula ya riga ya zama nauyi kawai kallun ala maula aina ma yi wajihu kula ya ci bi kai saboda haka ƴan uwansa ko ƴaƴansa ko matansa ko iyayensa ko danginsa na daf da daf ko abokansa su za su ce da wane ya mutu ma da ya huta to an aka je lahira aka ce mutum ya tsinci kansa a gidan wuta yana shan azaba kuma babu mutuwa ai abu bai yi ba to na kawo wannan ne don gwada mana cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata ake yadda Allah ya halicci mutuwa halitta ce ta musamman to haka ma rayuwa halitta ce ta musamman kuma mai yiwa wani a gefe ya ce ah to mala'ikan mutuwa to ai mala'ikan mutuwan ba shi ne mutuwa ba shi mala'ikan mutuwa aka ce malakul mautin ladhi wakila bikum mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta gare ku saboda haka yadda Allah ta'ala ya ambace shi malakul maut mala'ika ne na mutuwa shi an ɗora masa an ba shi iko ne da dama da ainihin sarrafa mutuwa duk wanda kwanansa ya kare to shi sai ya zo da abin nan da tawagansa na ainihin mala'iku kamar yadda Allah yake tawaffatu rasuluna wa hum la yufarritun wato wakilanmu su ne manzanninmu mala'iku kenan sai su karɓi ransa ba za su yi jinkiri ba saboda haka mutuwa halitta ce sannan rayuwa ma halitta ce Allah ta'ala ya sanya musu hankali irin nasu kamar yadda wata aya ta ambata mana waɗannan halittu da muke gani sammai da kasai da duk abin da muke gani din nan yana yin sujada wa Allah tabaraka wa ta'ala yana masa tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba ku fahimtan tasbihinsu ne amma dai a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala musamman waɗanda suke bayan ƙasa shi ɗan adam ya samu karramawa walaqad karramna bani adama kamar yadda Allah ya ce ar-rahman allama al-qur'an talakal insana allamahu al-bayan shi dan adam ya samu fifiko da daraja da daukaka ta musamman sannan kuma idan ka dauko halittun mala'iku da halittun yan adam aka ce annabawan Allah da manzannin Allah suna sama da mala'iku domin Allah ta'ala ya zabi annabawansa da manzanninsa yana aiko musu da mala'iku mala'iku suka zama su ne ƴan aika tsakanin Ubangiji ta'ala da annabawansa da manzanninsa amma sauran mutane daga auliya'ullah waɗanda suke waliyan Allah to wannan ba za ka ce sun fi mala'iku daraja ba sai dai mala'iku sun fi su daraja to balle kuma har ka zo wanda yake khalata amalan sayyi'an wa akara ko amalan salihan wa akara sayyi'a kar khalafa bainal amali alhasani wal amali sayyi mutumin da ya cakuɗa tsakanin aiki mai kyau da maras kyau ga ce wannan ya ci mala'ika har a zo a ce maka ga wani wali ya fi annabi kai ka yadda a ce ga waliyin da ya fi annabi wannan wani irin wali ne ko kuma wuji-wuji ne waliyin Najeriya a ce wai ya fi annabi ai ba zai taɓa yiwuwa ba idan da ya fi annabi to da sai Allah ya aiko shi manzo da Allah bai aiko shi manzo ba ya gwada cewa ashe shi yana cikin asfala satilina aikinsa ne kawai zai kubutar da shi to saboda haka ya ku ƴan uwa Ubangiji ta'ala shi yake sarrafa mutuwa da rayuwa yanzu kaga maganan kashewa da maganar rayarwa wannan na Allah ne ko da yake kwanan nan naga akwai wani kamfani aka ce a duniya a Facebook na gani kun san ba kowane abin da aka gani a Facebook ne da siya ba an ce sun kashe maƙudan kuɗaɗe wato suna son ko kamfanin inshora ne kamar yadda aka ce waɗansu ma sun biya kuɗaɗe sun biya wa mamatansu suna son wato su ƙirƙiro su samu na'ura ko dabara ko sinadarin yadda idan mutum ya mutu za a dawo da shi. Saboda haka waɗansu sun biya wa mamatansu, waɗansu sun biya insurance makaran kansu ma wannan kamfani, na ce wannan kamfani ko zai yi kuɗi. Zai yi kuɗi. Saboda abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne. Baka isa ka rayar ba, baka isa ka kashe ba. Malamai suka ce dama-dama wajen ɗaga ainihin ɗaukewar rai, kana iya zamowa sababi. Very easy ko easily za ka iya zamowa sababi na talafan wata rai. Kamar wanda zai zo da mota a guje, ko makin a guje, ko ka ɗauko takwabi mai kaifi ko bindiga, kana iya harbe mutum a inda yake makasanta. Ka kake shi, ka zamo sababi kenan. To in aka je aka duba littafinsa a wajen Allah, to daman ajalinsa kenan. Allah bai kaddara zai ketare wannan ba, ko ba ya sa a canza abin da ke wajen Allah ba. Ya sa ma Allah ya bar shi cikin gaibi. Yanzu duk da muke zaune a wannan majalisi, muke sauraron karatu da waɗanda suke sauraron mu a nesa, babu wanda ya san yawan shekarun da zai yi a duniya. Babu. Ba mamaki wani ma Ramadan din nan ba za a ƙarasa da shi ba. Mu kan muna roƙon Allah ya ƙarasa da mu, ya ninka mana ninkin ba ninkin. Saboda ba wanda yake son mutuwa. Sannan kuma ga mutuwan ita aka fara ambatonta a nan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. To bari mu je wajen ibtila'i. Liyabluwakum al ibtila'u liyaktabirakum ayyukum ahsanu amala. Walila a cikin ku zai inganta aiki. Malamai suka ce kun ga anan ba ta ayyukum aktaru amala ba. Wane ne a cikin ku yafi aiki? Za ka samu yanzu wani a cikin watan Ramadana din nan duk salloli guda biyar din nan yana yi cikin jam'i, kuma yana yawaita na filfili. In an zo ana akan za a yi kafa yi da wuturi shi ba zai yi ba. Ko idan an yi raka a uku sai ya tashi ya kawo ta hudu, kaga ya cika. Me yake gwadawa da daddare zai tashi ya ci gaba da salloli ya kawo wuturinsa. Kuma yana aikin alheri iri daban-daban. Amma kuma sai ya waye gari yana yi ba don Allah ba. Da wannan ya zama shirme gaba ɗaya. Allah ba zai karba ba. Amma sai aka samu wani shi kuma a cikin watan Ramadana din nan salloli guda biyar duka yana kokari a cikin jami. Na fila da ƙyar yake yi zai yi guda ɗaya lafiyayya. Yana so ya sadaka amma bai da kuɗi. Idan ya samu ɗan dubu ɗaya to zai ɗan ware ɗari biyu ya sayi dabino. Dabinon ɗari biyu a kai guda hudu ko? Ko guda biyu? Ko ɗari ɗaya. Ai gwargwadon ikonsa. Tunda kaga idan mai mata ɗaya ne ya taɓa dubu ɗaya ɗin akwai matsala. Amma kaga in marar mata ne shi kan dunya kwana da yunwa ma ba matsala ba ne. Yanzu wanda ba yi da mata don ya yi wucel, a to mene ne matsala? Zumbe ta ki ya yi tsohor ba, misali ya makara ko babu abincin mai matsalan ba ke ja makansa ba? Ai ke ja makansa. Idan ka yi aiki wanda yake ɗan ƙanƙani amma tsakaninka da Allah, wanda ya yi mai yawa ba saboda Allah ba, kafi shi ne saba kusa ba. Ya sa annabi ya ce a habbul amali ila Allah adwamuha wa yanqalla. Aikin da Allah ya fi so wanda aka dawwama ana yi komai karancinsa. Yanzu ba gashi muna magana a masallaci za a zo ana neman taimako ka ga masu akirin masu goma. Ina jin har yanzu ana ba da sadakar naira goma ko? Akwai masu bayarwa. Naira goma, naira ashirin. To wani yana saka goma a kirin ɗin nan wallahi har zuciya tsakaninsa da Allah yake. Wani kuma zai fitar da sabin kuɗi fiyat ya sa don a ce alhaji wani. To alhaji wani abinda kai a banza ka yi. wannan yana kwatantawa da abubuwan da ƴan siyasa suke yi ku ji tsoron Allah. Duk abubuwan da za ku yi kusa Allah a ciki shine Allah zai taimake ku, amma in kun yi don siyasa don a zaɓe ku fa ba ku da lada. Kuma idan kun faɗi kun yi hasara 10-20 tunda mafiya yawan ku kun yi imani da Allah, to ku kudurta a cikin zuciyarku. Ka ɗauki abin da za ka yi, ko da siyasa ko babu siyasa, ka aiwatar da abin da za ka aiwatar, duk waɗanda suke yin haka wallahi sun fi mutunci. Amma sai kakan zaɓe ta zo tukuna sannan a yi ta bayarwa. To ko ka ci sai Allah ta'ala ya kwashe albarkacin da ka yi, a yi takatsan don a ji tsoron Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saboda haka ana son aiki mai kyau ne, ahsanu amala wa lam yaqul aktharu amala, ba an ce yawan aiki ba, sai dai yawan shi ma yana da nasa. Don ba a son mutum ya zama malalaci. Yanzu tsakani da Allah, mutumin da zai akam raka'a 11 da mutumin da zai akam raka'a 3 kacal, kuma dukansu don Allah suke yin kaje, in aka ce ka ba su aljanna sai ka ba su matsayi daya, ai ba zai yi ba. Akwai bambanci. Inda kana da hali kana da lafiya, to ka ƙara aiki, amma ka ƙara saboda Allah. Yasa aka ce imani yana ƙaruwa idan kyawawan ayyuka saboda Allah sun ƙaru, kamar yadda imani yake raguwa idan miyagun ayyuka ko kuma kyawawan ayyuka sun ragu. In miyagun ayyuka sun ƙaru ko kyawawan ayyuka sun ragu, wannan kenan. Aka ce wannan aya da Allah ta'ala ya ƙare ta da wa huwal azizul ghafur, lalle Allah shine mabuwayi mai yawan gafara, ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala na bi ibadi, ka ba da labari wa bayina anni anal ghafuru rahim, lalle ni mai yawan gafara ne mai tausayi. Wa anna azabi, sai dai lalle azabata wal azabul alim, ita ce azaba mai raɗaɗi. Kaga wannan ma bainal khawfi war raja, Allah gafarta mana. To sai Allah ce me,
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينفلق اليك البصر خاسئا وهو حسير.
الذي har yanzu tabaraka dinnan wanda ya tsarkaka ya daukaka shine Allah, wanda khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ya halitta sammai guda 7 ɗaya bayan ɗaya. Mun yi bayani a ƙarshen wancan sura. Karin bayani anan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, wato a cikin halittan Allah ba ka ganin naƙasu, musamman halittan sammai guda 7. To ƙasa ma baka gane ba balle sama, ƙasa ma ta fi ƙarfin dan adam balle sama. Yanzu a sama mutum zai duba ya ce ga wani waje yana buƙatan fashi, yasa ya ce farji ilbasara, ya ce kamar yadda ganinka halkara min fotor, ko za ka ga inda ya yayyage a sama, ka duba ka gani. Sun marji ilbasara karratai ne, bi ma'ana marratai ne, marra ba da marra au karra ba da karra, ka sake mayar da ganinka sau da dama. Abinda ake nufi, marra ba da marra, marra ba da marra, marra ba da marra, har sai ka gaji. Ko za ka ga inda ya yage a sama. To shi yasa tun farko ma na ce to ƙasa ma ta gagare mu balle sama. Yanzu za ka ga wani waje a ƙasa ka ce nan akwai gyara, sai dai in kana son ka yi gini saboda buƙatanka ko gona. Amma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wani waje ya zamo sandi, haka ya yi wani waje ya zamo lumi, haka ya yi wani waje ya zamo clay, wani waje kuma ya zamo rocky. Ina fata an gane. Wanda ke na yi amfani da kalmomin turanci ne, ƙasan da take yashi da ƙasan da take tabo da kasan da take ainihin wato jigawa da kuma kasan da take dutse ne wajen aidun na Allah ne kuma kowanne da amfanin sa to amma sama ina wane mutum a wata kira'a ma tara fi khalqir rahman min tafawutin kira'a ta mutawatir namakon tafawutin tafawutin farji'il baqara hal tara min futur thumma rji'il baqara karrataini wannan an samu maimaiti me yasa aka samu maimaiti saboda irji'il basara da irji'il basara Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita ne domin a gani don a gwada maka fa Allah ta'ala mai cikakken iko ne saboda haka duk kallonka da kai a sama wane kai to inda ko baka gano akwai kuskure ko akwai gyara ba to ka sani hankalinka ya sanar da kai Allah ya fi karfinka kuma shi ya cancanta a bauta masa sun marje ilbasara karrataini aka ce ka sake mayar da ganinka zuwa ga sama karo na biyu karo na uku karo na hudu babu iyaka yanqalib shine jawabi yanqalib ya sa ba yanqalibu bane yanqalib amma lokacin da muke yara idan muna karantawa sai muna ce yanqalibu saboda yanqalib din yana bada wahala sai a ce yanqalibu tunda na san duk wanda ya karantar da mata ko ya karantar da tsofi ya haddace tabaraka man yaya tabarakallazi biyadihil mulku don tsofin mu na da yana daga cikin abin da suke gadara suran da suke gadara da ita wata za ta kai shekara 70 ta ce a ringa karantar da ita tabara 70 75 in aka yi dace sai ga wata ta haddace wata kuma haka za ku yi ta karatu ran da ma baka je ba sai an nemo ka saboda iyayenmu da kakanninmu na da mun karantar da su irin wannan to ni na ga wanda suka haddace a lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته